الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بايعك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba a yau 17 ga watan Ramadan, Hijira 1445, wanda ya zo daidai da 27 ga watan uku miladiya 2024. Cikin tafsirinmu na littafin Allah Maɗaukakin Sarki, muna cikin Suratul Fatir. Gabanin mu fara akwai tambayoyi da za a amsa kamar haka. Wannan yana cewa, malam, duk shekara ina bayar da zakar fidda kai, amma malam, gashi bana iyalan sun karu sun kai 18, amma kuma gashi kullun sai na fita nake samun abin da zan ci shi ma da kyar. To yanzu malam, me zamu bayar a matsayin wannan ibadar? Ibadar zakar fidda kai kamar sauran ibadu ne. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah baya dora wa rai sai abin da zaka iya. Dan haka akwai bayani da malamai suke yi na waye ta wajaba a kan shi. Tana wajaba a kan wanda ya mallaki abinda zai ci a washe garin Idi, ma'ana ranar ƙarshe cikin watan Ramadan, ranar da ta faɗi, wadda daga ita an ga watan Ramadan ya ƙare. To idan mutum washe gari ya mallaki abinda zai ci da abinda iyalansa za su ci na wannan rana da daren wannan rana, to abinda ya yi saura shi ne zai bada zakar fidda kai. Da haka har yanzu kada ka ɗebe ƙauna. In Allah ya azurta ka, ka samu abincin da za ka ci ranar Idi da daren Idi, to abin da ya yi saura za ka yi zakar fidda kai da shi. Ko da ba zai fitar maka gaba ɗaya ba, to sai ka fitar wa wasu daga cikin iyalanka. Ka fara da kanka da matarka da 'ya'yanka, gwargwadon waɗanda suka samu. Ba sharaɗi ba ne sai ka yi wa kowa da kowa, idan abin ba zai isa ba. In zai isa, kowa ana masa, har jariri. In dai musulmi ne kuma ciyar washi ta wajaba a kanka, kamar ɗanka, kamar matarka, kamar iyayenka, in kai kake ciyar da su, to wannan duk za ka fitar musu. Idan ka tashi za ka fitar wa da kowa. To amma in abin da ka mallaka ba zai ka fitar musu ba duka, to sai ka fitar wa da waɗanda ya samu. Amma sharaɗi, ka fara da kanka, ka fara fitar wa kanka, sai ka biyo da matarka, sai iyayenka. Haka dan haka ba ta wajaba akan mutum sai mutumin da ya mallaki wancan abin da ne ci a ranar Idi da daren Idi. Haka har yanzu ba za a ɗebe ƙauna ba. Idan lokaci ya yi ba ka mallaka ba, ko ka mallaki ya abin da za ka ci a ranar ne, kamar yadda a tambaya ya faɗa, ya abin da zai ci ya mallaka na ranar, to shi kenan, ta tsare a kan shi, ba ta zama wajibi a kan shi fitar ba. Wannan yana yin tambaya dangane da to tambaye shi, akwai mamaki a ciki dan ban tana lokacin da na ambaci abin da ya faɗa, amma dai bari in karanta kila ko ni ne ban kiyaye ba. Yace, malam, menene hukuncin wanda yake sha ko cin shinkafa da madara, ya kwaba shinkafa ya haɗa ta na madara a cikin kofi? Saboda naji malam yayi magana akan haka, to ni na kasa tana lokacin da nayi magana akan wannan. Lokacin da muka yi magana kan Israfi banna, kuran abinda ne magana, na san na yi maganar cewa ba daidai ba ne mutum ya dafa abincin da ba zai iya cinyewa ba kuma ya zubar da shi. Amma ban yi maganar haɗa wani nau'in abinci da wani ba. Wannan ba ɓangare na ba ne. Ɓangaren masana harkar abinci ne, su ne za su ce kada haɗa kaza da kaza, ƙila zai haifar da kaza. Da haka in haɗawar yana cutarwa, to wannan za a bari ne saboda yana cutarwa. Amma dai a addinance babu abin da ya hana ka haɗa madara da shinkafa ka sha kayanka ko ka ci kayanka. So in ka ji ma kamar haka na faɗa, to ban faɗa haka ba. In kuma na faɗa haka, to ba laifi a addini. Sai in akwai wata cutarwa da masana suka ambata, kamar kadira a ce kada ka sha nono ka ci kifi. Misalin da malaman nahwu suke bugawa, la ta'kulu samak wa tashrabu al-laban ko wa tashrabu ko wa tashrab, sauran dai abin da suke faɗa ba hadisi ba ne. Amma in yana cutarwa, to kada kai.
in baya cutar da kai ba laifi dan kai dan ka da wani nau'i da wani nau'i da haka wannan yana koma zuwa ga masana ba addini ba abin da ya hana ka hada idan kana da sha'awar ka ce sai tambaye sa ta bice mutum ne ya kwanta da matarsa a lokacin tana jinin al'ada kuma ta fada masa amma ya matsa dole saboda yana cikin yanayin da ba zai iya rike kanshi ba a wannan lokacin yayi hakan ne saboda tsoron kada ya fada masa ban Allah amma abin ya dame shi bayan faruwar haka to ya guje fada saban Allah kuma ya fada wani saban Allah Allah ya hana ai yace fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatatahhar kuni sanci mata a lokacin jinin al'ada Allah ya ce kada ku sanci su har sai sun tsarkaka har malamai na tattauna me hukuncin matar da jinin ya dauke mata bata wanka ba ya halatta mijinta ya je gare ta ko bai halatta ba wasu malamai suka ce haramun ne ya je mata bata wanka ba to ina ga wanda kuma jinin yana zuwa da haka ka aikata haramu abu na farko ka tuba ka nemi gafara Allah ka tuba zuwa ga Allah ka nemi yafiyar Allah domin ka saba wa Allah abu na biyu a gurin jumhurin malamai suna cewa musamman Hanafiya Shafi'iyya Malikiyya suna cewa duk wanda ya haka babu komai akan shi sai dai ya tuba to amma in an koma Hanabila suna cewa duk wanda ya haka zai yi kafara me yake kafara shi ne sadaka da dinari ko rabin dinari dalilin sa hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam An-Nasa'i da Abu Dawud da wasu daga cikin malaman hadisi suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya je wa matarsa tana cikin jinin al'ada to yayi sadaka da dinari ko rabin dinari hadisin wasu malamai sun inganta shi daga cikin malaman da suka inganta shi daga baya bayan nan Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta cikin littafin shi ko ya hassana cikin littafin sa Adabul Zafaf Adabul Zafaf to yayi magana akan nan da haka akan wannan hadisin tun daga hadisi ya zo to kafara ta haukanka ta yin sadaka da dinari ko rabin dinari malamai suka ce to ya za a yi dinarin za a yi ko rabin dinari suka ce idan mai wadata ne sadaka da dinari daya idan kuma bai da wadata ya sadaka da rabin dinari da haka shine kafara da mutum zai yi bayan tuba ga Allah kuma sai wannan kafara baya halatta kuma mace ta ba mijinta dama ya sadu da ita idan tana jinin al'ada ko da ya nema to ke iya iya wata da hana domin saban Allah domin Allah madaukakin sarki ya hana dan haka wannan shine abinda zaka yi na kafara wallahu a'lam wannan yana tambaye hukuncin wanda yake aikata aikin zunubi sai kuma idan zai yi aikin alkhairi ya dinga tunanin Allah ba zai karba masa ba ko kuma idan yayi addu'a to babu ko shakka aikata zunubi laifi ne amma mutum zai yi aikin alkhairi ya dinga tunanin Allah zai karba ko ba zai karba ba ba laifi bane idan yayi tunani akan wani abin da yake yi ma'ana yana sako kamar macen da ke cikin harkar karuwanci ta dinga tunanin to in ta yi ibada Allah zai karba ko ba zai karba ba alamu ne na cewa har yanzu akwai tsoron Allah a tare da ita kuma tana damuwa kan wannan zunubin to dan mutum yana yin laifi kuma ya zama in zai aikin alkhairi yana tunanin za a karba ko ba za a karba ba alamu ne na cewa laifin yana damun shi sai dai abinda baya halatta anan kada ya bar aikin alkhairi saboda wannan tunanin ma'ana kada mutum ya bar aikin alkhairi saboda wannan tunanin domin ba kai ba ma ko wanda baya zunubin wanda baya jin ga wani laifi yana yi ai ana so yin ibada ne mai alkhawfi war raja ya bauta wa Allah yana mai fata da tunanin Allah ya karba da kuma tsoro cewa ko Allah bai karba ba wannan duk musulmi ana so ya zama haka to da haka wannan kada ya hana ka aikata alkhairi kayi aikin alkhairi kuma kai kokari ka bar zunubin da kake shine abin da yake daidai wannan tsoro kuma da kake ji ba komai bane haka ake so kada mutum ya amince cewa an karba kada kuma ya sakankance cewa ba a karba ba ya zama tsakanin tsoro shi yasa bayan Allah suka yi aiki suke cewa Allah ya karba mana ai suna yin addu'a ne da fatan Allah ya karba saboda me zai yi wa mutum ya kuma ya samu rashin akasi ɗaya daga cikin magabata yana cewa da zan gane Allah ya karban min ibada daya da yafi min duniya da abin da ke cikin ta saboda me yake dan Allah ya ce innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin kadai Allah yana karba daga masu tsoron shi ne kinan Allah ya karbi ibada shi daya to ya nuna yana cikin almuttaqu dan haka wannan ba wani abu bane laifin anan kake yin aikin alkhairi kace wannan waswasi to shikenan kuma yanzu ya zama shedan da yake wasa da hankalinka amma kai ka bi shi kuma da addu'a kuma kai kokari ki kiyaye dokokin yi in wani abu na riya zai shigo kai kokari ka kare in wani abu na ji sum'a zai shigo kai kokari ka kare amma kai aikin alkhairi kuma kai kokari ka bar zanubi yace dan Allah ina so a bambance mun tsakanin du'a'u ibada da kuma du'a'u mas'ala malamai na kasa addu'a guda biyu akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala du'a'u ibada ita ce addu'a ta hanyar ibada ibadar da mutum yake yi malamai na cewa ibadar da mutum yake yi addu'a ce yayin da muke sallah addu'a ce domin ma'anar sallar Allah ya karba ya samu aljanna ya kirkar da mu daga wuta dan haka addu'a muke da wannan aikin yayin da kake karatun alqur'ani addu'a kake yayin da kake yin sadaka addu'a kake yi duk wata ibada addu'a ce dukkan wata ibada addu'a ce yazo hadisi addu'a huwa al-ibada addu'a din ba ita ce ibada domin ibadar addu'a ce duk da ba cewa kake bani ba to amma aikin ka kuma abin da yake fada kenan shine du'a'u ibada du'a'ul mas'ala kuma shine addu'ar da mutum zai roka ce Allah ina roƙonka ka bani kaza Allah ina roƙonka tsare ni da kaza wannan shine du'a'ul mas'ala wancan kuma du'a'ul ibada shine bambancin su sai wannan da yake cewa idan ana yin jami'i a masallacin wani lokaci ne idan liman ya tafi ruku'u wani lokaci idan liman ya tafi ruku'u sai ka ga mamu daga wajen masallaci suna gudu dan kada su rasa wannan raka'ar sallar me hukuncin idan ka shigo masallaci a guje amma babu nutsuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari da wani suka fitar manzo Allah yana cewa idan an tada sallah ku je mata kuna cikin nutsuwa abinda kuka samu ku sallata abinda ya guje muku kuma ku ciko dan haka ba a san mutum ya to sallah yana gudu kai tafiyar ka yadda kake yi kada tafiya ka ta karu akan yadda kake yi amma mutum ya to yana gudu wannan shari'a ba ta so idan ka samu abinda ka samu manzo Allah ce ka sallata abinda kuma ya wuce to sai ka ciko dan haka ba a san wannan gudun mutum ya towa a guje garin gudun wani zai iya faduwa garin gudun zai shigo sallah ba a nitsabe yana haki da sauransu so dan haka wannan shari'a ta hana sai mu kokari mu kiyaye mutum ya towa cikin nutsuwa wani lokaci ya kamata ma mu su koyi da liman a wajen sallah misali in yace Allahu Akbar ko ku sai yayi ruku'u ne ko sujjada ko dagawa sannan ma mu yayi abinda yake inda ake koyi da liman shine idan yayi aiki ayi manzo Allah ya ce inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru in yayi kabbara ku yi fa idza raka'a farka'u in yayi ruku'u ku yi wannan hadisi yake nuna mamu yana yin aiki ne bayan liman yayi to galiban kabbarori akan yi su ne tafiya tare da aiki ba liman tsiyawa zai yi ba sai ya ce Allahu akbar yana tsikam sannan yayi ruku'u a zai kabbaran ne hada da ruku'u to da zarar yayi ruku'u to kai ma mamu sai kai idan ya tashi tafiya sujjada zai tafi sujjadar sannan zai yi kambara da ya kai tafi sujjadar ya kai sai kai ma kai sujjadar ka tafi tare da shi da haka shi dai mamu yana yin aiki ne bayan liman yayi da a kaddara limamin mu zai yi kambara sannan yayi ruku'u to duk da haka mu ba za mu yi kambara ba ba za mu yi ruku'u ba sai yayi idan ya ce Allahu akbar a tsi to sai mu jira sai yayi ruku'u ma zai ce Allahu akbar sai mu tafi tare dan ba a san mamu ya riga liman ko su yi tare so ake ma'ana ya zamana yana bin bayan liman ne dan yana koyi da liman dan manzo Allah ce inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi an sanya liman ne dan kai koyi da shi dan haka sai yayi za a yi amma wanda yake riga shi kuma ya saba shari'a har ma hadisi ya tsoratar akan yin haka cewa wanda yake riga liman dagowa daga ruku'u ko yin sujjada to ya kiyayi ya ji tsoro kada Allah ya mai mai da kanshi kan jaki suka ce wannan tsoratarwa ne akan riga liman yin abu a bari sai liman yayi sai yi amma wajen cewa sai liman yayi ayi ba yana nufin kuma yadda wasu ke ba liman ya dago daga ruku'u wani ya tsaya ya tarku ko sujjada musamman an fiye a sujjada liman ya dago kuma wani ya tsaya can ya kidagowa sai ya samu minti daya ko wani abu makamancin haka sai ya dago wannan kuma saba umarnin wancan hadisi hadisin cewa in yayi ku yi in yayi ku yi da haka ba dalilin da liman zai dago daga sujjada kai kuma kai ya dagowa ka zauna ka kara minti daya kara wannan kuma ba dalili a shari'a so ake idan yayi kai idan yayi kai shine abin da shari'a take so Allah ya datar da mu ajiya a cikin suratu fatir mun tsaya kan aya ta 14 insha Allah ta'ala a yanzu za mu tashi kan aya ta 15 bismillah
ta'awudu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhannas an الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز
نعم الله ما أوكي تنسركي يا أيها الناس يا قوم تاني أنتم الفقراء إلى الله كوني مبقاتا zuwa ga Allah madaukakin sarki wallahu Allah madaukakin sarki huwal ghani shine mawadaci alhamid abin godiya abin yabo in yasha idan ya ga dama yuzhibukum zai tafiyar da ku wa yati bi khalqin jadid yazo da wata halitta sabuwa wama zalika ala Allah bi aziz hakan ba mai wahala bane ba mai gagara bane a wajen Allah madaukakin sarki ubangiji Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayoyi yana ba mu labarin wadatuwarsa ubangiji ya wadatu daga waninsa sannan kuma yana ba mu labarin bukatuwar halittu gaba ɗaya zuwa gare shi da yadda suke masu kankan da kai masu kankan da kai da biyayya zuwa gare shi dan haka ubangiji Allah madaukakin sarki baya bukatar kowa a gurin komai baya bukatar komai a gurin kowa kuma wannan rashin bukatar ta Allah ta shafi komai da komai kai dan adam kana da bukata a gurin dan adam dan uwanka kuma zakai kana da bukata a gurin dabba kana da bukata a gurin abin da yake daskararri jama'at wanda bukatar dan adam ga dan adam dan uwan shi abu ne sananne ko bukatar miji ga mata ko bukatar mace ga mijinta ko bukatar da a wajen uban shi ko bukatar uba a wajen da to kuma haka nan dan adam yakan yi bukata a gurin abin da yake dabba kana bukatar dabba dan ka hau kana bukatar dabba dan ka samu naman da zaka ci dan haka da zaka fito da kudin ka kana neman naman da zaka ci a ce babu ai babu dabbobi sai ka ji ba dadi dan me dan kana da bukata zuwa gare su kana da bukatar dabbar dan ka samu nonon da zaka sha kana da bukatar dabbar dan ka samu gashi da fatar da zaka yi bukatunka kai tufafi kai daki na shiga kai abin da yake na takalmi da sauran al'amura haka nan kana da bukata gurin abin da yake baya motsi yanzu gashi muna karatu an sa mana tebur muna da bukatar shi muna da bukatar wannan last speaker muna da bukatar wannan fitilar duk muna da bukata zuwa ga wannan duk abin da muka rasa sai kaga ana a nemo ina kaza ya lalace a nemo ina za a samu to da haka shi yasa Allah ya ce antumul fuqara ku ne mabukatan a kawo a damir al munfasil antum sannan a kawo al fuqara da alif da lam kamar an iyakance bukatar ma gaba ɗaya ba wasu mai bukata sai ku mutane shine imam az-zamakhshari yake cewa an yi wannan ne dan a nuna dukkan halitta suna da bukata gurin Allah dan da an ce antum fuqara ba alif da lam din to zai iya zama wani sashi ne suke da bukatar wani sashi ba su da ita to amma an ce antumul fuqara saboda me saboda dukkan bayi dukkan halitta tunda kan mutane din duk mabukata ne a wajen Allah babu wani wanda zai ce bayi da bukata a wajen Allah to dan adam ma kamar yadda muka ambata yana da bukata ga dan uwan shi to wannan bukatar da yake da dan uwan shi abin halitta ina kuma bukata wajen Allah madaukakin sarki wanda shine ya halitta gaba daya idan ya zan bazan iya rayuwa ba sai da wani bazan iya rayuwa ba sai da mutane ɗan uwana to kuma ya zan iya rayuwa ba tare da Allah madaukakin sarki ba ina bukatar iska da zan shaka wa yake ba da ita Allah ina bukatar ruwan da zan sha ina buƙatar lafiyar jikina, ina buƙatar kaza, waɗanda Allah maɗaukakin sarki ne kaɗai yake samar da su. To da haka dukkan mutane kuma buƙata ne zuwa ga Allah. Kuna buƙatar Allah maɗaukakin sarki, kuna da buƙata a wajen Allah maɗaukakin sarki cikin dukkan motsinku da ma rashin motsinku. Waye kaɗai wanda baya buƙata gurin kowa shine Allah, wa huwa ta'ala al-ghaniyyu 'anhum bizzat. Allah ya wadatu da zatin shi, baya buƙatar kowa a gurin komai. Shi yasa Allah ce wallahu, Allah huwa al-ghani, shine mawadaci. Aka kawo alif da lam dan a nuna ma wadatar Allah wadata ce cikakkiya, shine ya kadaita da wadata, bai da abokin tarayya. Sannan al-hamid, abin yabo, abin godewa. An kama ganar yabo da godiya a nan domin wannan bukata da bayi suke da ita a wajen Allah. Idan sun same ta, to ba wanda yafi cancanta da yabo da godiya irin Allah maɗaukakin sarki. Shi yasa aka kawo alhamid ana. To wannan aya tana nuna mana bukatuwar halitta zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, kuma tana nuna mana kadaitar Allah da cancanta shi da bauta, domin shi kadai ne bai da bukata a gurin wani. Sai Allah ya ce in yasha, in Allah ya ga dama, yuzhibukum, sai ya tafiyar da ku, wa ya'ti bi khalqin jadid, yazo da wata halitta sabuwa. Kar ku ga kuna saba wa Allah, Allah ya kyale ku, bai azabtar da ku ba, ko ana ta kiran ku ku bauta wa Allah, kuna bada baya kuna bujirewa, to ku sani ba ku gagara ba Allah ya tafiyar da ku. Wa ma zalika 'ala Allahi bi aziz, hakan ba mai wahala bane a gurin Allah. In ya ga dama sai ya tafiyar da duk waɗannan halitta, ya zo da wata halitta sabuwa. Ma Allah maɗaukakin sarki yana yin abu da hikima, sai Allah ya bar mutane a hakan saboda wata hikima ta shi, amma ba dan yana da bukata a gurin wannan halitta ba. Shi yasa a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala ataqa qalbi rajulin wahidin ma zada zalika fi mulki shay'a. Cikin hadisin Qudsi Allah ya ce da a ce na farkonku da na ƙarshenku da aljanunku da mutanenku za su zama zuciyarsu irin zuciyar mutumin da ya fi kowa tsoron Allah. A wannan al'umma wa ya fi kowa tsoron Allah? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da za a ce kowa zuciyar shi irin ta Annabi ce sallallahu alaihi wasallam wajen bin Allah da tsoron Allah, to ma za da zalika fi mulki shay'an, wannan ba zai ƙara komai a mulkin Allah ba. Haka nan law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari ala qalbi afjari wahidin minkum ma zada zalika fi ma naqasa zalika min mulki shay'a. Da mutanen farko da na ƙarshe, aljanu da mutane, za su zama kowa zuciyarsa zuciyar wanda yafi kowa fajirci. Ma'ana a ce kowa fajiri ne number 1, to wannan ba zai rage komai a mulkin Allah ba. Da haka Allah baya karuwa da ibadar da muke masa, ba shi muke karawa ba. Kamar yadda aya za ta zo ta faɗa, duk wanda ya tsarkaka, wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi. Da haka Allah maɗaukakin sarki in ya ga dama sai ya tafiyar da ku, ya kawo su. Wa ma zalika 'ala Allahi bi aziz, wannan kuma ba mai wahala bane a wajen Allah maɗaukakin sarki, abu ne mai sauki a wajen Allah maɗaukakin sarki. Cikin wannan akwai kwaɗaitarwa da tsoratarwa. An kwaɗaitar da kai da ka tsaya ka bauta wa Allah, kiran ka bauta wa Allah. Sannan an tsoratar kan cewa ka sani baka gagari Allah ba, haka nan halitta gaba ɗaya bata gagari Allah ba. Su ko su kiyaye dokokin Allah ko Allah ya hukunta su. In sun bauta wa Allah kuma kansu za su amfana, in sun cutar da kansu kuma ba su bauta wa Allah ba, to wannan ba zai rage Allah da komai ba. Sai Allah ya ce mai
إِسْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا
na Allah ya ce wala taziru waziratun, wata rai ko wata mai laifi
ba za ta dau wizira ukura laifin mata ba wa in tad'u mustalatun ila himliha idan wata laida take dauke da nauyin zinubi ita ce mustalatun tana dauke da rai tana dauke da nauyin zinubi tai kira ila himliha zuwa ga a dauki kayan zinubin nata la yuhmal minhu shay'un wannan rai ba za a dauke masa komai ba daga cikin wannan zinubi walau kana za qurba ko da ku wanda ya nema ya daukan masa kayan nan makusanci shi ne innama tunzirul ladina yakhshawna rabbahum kadai kai ya rasulullah kana gargadi ne kuma gargadin yayi amfani ga wanda yake tsoron ubangiji bil ghaibi ba tare da ya ga Allah ba ga wanda yake tsoron ubangiji a koye wa qamus sala kuma suka tsaida sallah wa man tazakka duk wanda ya tsarkaka ya gyara fa innama yatazakka li nafsihi to yana tsarkaka ne dan amfanin kanshi wa ila allahil masir kuma ga Allah madaukakin sarki kade makoma take anan Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa akwai ranar da zata zo ba wata rai da zata dauka wata rai wani nauyi wala taziru waziratun wata mai daukan nauyi wata rai ba zata dau wizira ukura laifin wata ba ma'ana ranar tashin alkiyama kowa zai dau laifin sa in kaga wata rai ta dau laifin wata rai sai dai idan ita ma aikin da wata rai ta yi da hannunta a ciki ma'ana ya zamana mutum ne ya kira mutane zuwa ga bata suka aikata wannan batan to ranar tashin alkiyama zai zo da laifin shi na wannan da'awar kuma zai dau laifin wanda suka dau wannan bata din saboda me saboda shi dora su akai dan haka yana da kamasho akai man da'a ila huda kana lahu ajrun misla ujuri man ittaba'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya kira zuwa ga shari'a yana da lada kwatankwacin ladan wanda suka bi shi shi sa a wannan al'umma ba wanda yafi annabi sallallahu alaihi wasallam alada duk wanda yayi sallah ko yayi azumi ko yayi ibada manzo Allah yana da lada dan shi yazo da wannan kira yazo da wannan addini to haka kuma wanda zai dauka ya kaiwa wani ko ya koyar da wani to shi ma in yake maka na da lada kwatankwacin ladan da aka ba wanda suka bi mutun din kuma ba tare da an tauye ladan su ba ba nasu bane za a dibe kai naka ne za a baka daban ladan aikin da kai na wannan kira din wa man da'a ila dalalatin wanda ya kira zuwa ga bata kana alaihi wizruhu yana da zinubin wannan kira wa wizru man amila biha da laifin wanda yayi aiki da wannan batan to zai tashi da wannan laifin ranar tashin alkiyama amma in ba wannan ba ba wanda zai dau laifin wani in uba yayi laifi nashi ne in da yayi laifi nashi ne a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a kama wata rai da laifin wata rai irin a ce da yayi laifi jami'an tsaro su zo gida ya gudu a kama baban shi musulunci ba a wani za a kama uban ne in shi ya ce dan ya gudu in shi ya ba dan mafaka amma in haka kurin ba fiɗi ba sadada bai san yaro yayi laifi ba shi yana an zo kama shi ya gudu sai a je a kamo baban shi wannan an saba wa Allah ko a kamo yayin shi ko a kamo baban shi an saba wa Allah tunda ba su suka yi laifin ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da yaga wani mutum da dan shi ce to ka sani ba zai yi laifi ya zama naka ba kai ma ba za ka yi laifi ya zama nashi ba sai dai in kamar yadda muka aya ta nuna hadisi ya nuna in yayi musharaka uban yayi musharaka da yayi laifi da haka uban da yazo ce ba za a kama shi ba ya tare ya bude mai hanya ya gudu to shikenan sai a kama shi yanzu da laifin ya taimaka mai laifi ya gudu amma ba fa ruwan shi bai sani ba a kama shi a ji arfe wannan zalunci ne shari'a ba ce umarni da wannan ba ba a kama wani da laifin wani ba tare ba shi laifin ba kun ga masu cewa tana kashe mutane yan bindiga wasu daga cikin su ce ai mu ma kaza akai mana to ya zaka dau fansa akan wani wanda ba shi ba wasun kone muku gida sun ɗebe muku shanu sun kashe ku to wani addini ne wani umarni ne wani hankali ne baka dama kuma ka je kama wanda ba su suka yi maka ba inda haka ake rayuwa ba wanda zai zauna lafiya domin dole zaka samu wani yi wani laifi da haka wannan mantiki ne wanda yake magana ce wadda take ba karɓaɓɓiya ba to a lahira wata rai ba za ta dauna wani wata rai ba sai Allah ya ce wa in tad'u musqalatun ila himliha idan wata rai da ta dauki nauyi ai tad'u nafsun musqalatun bi awzariha a ce ga wata rai
tana cike tana dauke da zunuban ta mai nauyi da aka yi amfani da kalmar musqala yana nuna zunubi nauyi ne da shi nauyi ne da shi dan haka idan wata rai da ke dauke da nauyin zunubi ta yi kira zuwa ga a taimake ta ta yi kira ila himliha zuwa ga wannan kayan nata ma'ana an tusa'ada ala hamli ma alaiha ran ta yi kira ta ce a zuwa daukan min abin da yake kaina na laifuka ko wani sashi Allah ya ce la yuhmal minhu shay'un ba za a dauko komai a ciki ba ba wanda zai dauka walau kana za qurba koda wanda ta kira din ya daure gun ba kusancin ta ne kai koda mahaifi ne da ya kira mahaifinsa alkiyama ya ce baba na fuzo da laifuka da yawa zo ka rage min ba zai dauka ba uba ya kira da da ba zai dauka ba kowace rana Allah ce li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni kowane mutum a wannan rana yana da sha'anin da ya sha mai kai yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni ba wanda zai dauka ikrima kame da ibnu kasir ya kawo ikrima da yazo fassara wannan gaba sai ce huwa aljaru yata'allaqu bi jarihi yawm alqiyama makoci zai rataye da makocin shi ranar tashin alqiyama ma'ana zai nemi makocin sa yazo ya daukan mai laifi yana cewa ya rabbi ya ubangiji sal hadha na rataye da wannan ma'ana abin da ne ga wanda yasa in tambaye shi lima kana yaghluqu babahu duni dan me yake kulla kofarsa yake taimako na dan me yake kaza shi yasa ne kaza kabiri zai ga mumini ya ce ya kai mumini ka tuna nayi maka rana fa kadi arabta kaifa kuntu laka fi dunya ka san yadda nake maka amfani a duniya wa kadi tashtu ilayka alyawm yau ina da bukatar ka da haka wannan zai nemi wannan amma ba wani wanda zai amsa ya daukan wa wata rai nauyin abin da ta yi haka nan kuma shi sa Allah ya ce ku ji tsoron wata rana la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a uba ba zai yi wa ɗansa komai ba da ma ba zai wa uba komai ba wannan aurare da dama Allah ya gaya mana wannan ba wani wanda zai amfana wani dangane da abin da ya shafi daukan nauyi ko daukan wannan rai din ba wanda zai dauka walau kana zakur ba ko da makusanci ne da haka nan kira ne ga cewa kowa ya duba abin da yake aikatawa kuma ya duba me zai je lahira da shi dan kada a zo ranar lahira yana nema ba wanda zai dauka sai Allah ya ce inna ma tunziru duk da wannan bayani da ake yi amma ka sani ya rasulullah ba kowa yake wa'azantuwa da abin da ka zo ba sai wanda suke da hankali sai wanda suke tsoron Allah ya khshawna rabbahu wanda suke tsoron ubangijinsu bil ghaibi a boye ma'ana ba su ma ganshi ba waɗannan su suke wa'azantuwa da wannan duk wannan wa'azin da ake yi wanda za ga ko a jikin shi saboda ba tsoron Allah a tare da shi amma wanda yake tsoron Allah yake da imani to shi yake amfanuwa da wannan gargadi sai Allah ya ce wa aqamus salata kuma suka tsaye da sallah wa man tazakka duk wanda ya tsarkaka ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake ayyukansa ya gyara maganganunsa fa innama yatazakka li nafsihi to kanshi yawa ma'ana Allah ba zai amfani da komai ba sannan a je ranar tashin alkiyama wani ba zai karbi hasanata ka ba kyakkyawan aiki naka ba za ka ba wani ba kuma Allah ba zai dauka ya ba wani ba dan haka in kai kanka kaiwa wa ila Allahil masir kuma karshe ne makoma tana ga Allah madaukakin sarki zai saka wa kowa da abin da ya aikata in alkhairi mutum yayi ya ga alkhairi in kishi sa ne abin da zai gani kenan dan haka kowa ya duba a karan kanshi ya gyara abin da yake ba daidai ba abin da yake kuma na daidai ya ci gaba ya zarce akan haka akwai ranar da zai ci gajiyar wannan abu domin kansa yake yi wa amfani ba wani yake cutarwa ba sai Allah ya ce ni
wala yastawi al'ama wal basir wala dhulumatu wal nur wala dhillu wala hamur wala yastawi al'ama wal amwa الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القلوب
na'am sai Allah ya ce wa ma yastawi al'ama wal basir makahu da mai gani ba za su yi daidai ba wala zulumat haka nan dufai duhu ba zai daidai ba wala nur ba zai daidai da haske ba wala zillu haka nan inuwa ba za zai daidai ba wala harur da zafin rana wa ma yastawi al'ahya'u wala al'amwat matattu da rayayyu ba za su yi daidai ba inna allaha yusmi'u man yasha Allah yana jiyar da wanda ya ga dama ji na karba wama anta bimusmi'in man fil qubur kai ba mai iya jiyar da wanda suke cikin kabarruka bane in anta illa nazir kai ba ko mai kake ba face gargadi kai ba kowa bane ya rasulullah face mai yin gargadi ga Allah madaukakin sarki wannan ayoyi ubangiji Allah madaukakin sarki yana buga mana misali da hujja ta zahiri bambanci tsakanin mu'mini da kafiri bambanci tsakanin aiki nagari da mummuna bambanci tsakanin dan aljanna da dan wuta bambanci tsakanin musulunci da kafirci shine Allah ya buga mana misali da abinda kowa zai fahimta ma'ana yadda waɗannan abubuwa waɗanda suke daban-daban ba su iya haduwa su yi daidai makahu wanda baya gani ba za ka taba daidaita shi da wanda yake gani ba haka nan a duhu ba za ka daidaita shi da haske ba haka nan zafin rana ba zai daidai da inuwa ba haka nan matacce matattu da rayayyu ba za su yi daidai ba to wannan yake gwada maka haka nan musulunci da kafirci ba zai zama daidai ba mu'mini da kafiri ba za su zama daidai ba aikin alkhairi da na sharri ba za su zama daidai ba aljanna da wuta ba za su zama daidai ba wama yastawi al'ama makahu wanda baya gani ba zai daidai ba wal basir da mai gani al'ama shine kafiri albasir mai gani da haka wanda yake gani ba zai daidai da wanda baya gani ba shi mu'mini shine mai gani shi kuma kafiri makahu ne fagamniya yake yi baya gani duk wani abin da yake lalube yake da shirme waye yake gani shine mu'mini to kuma ba za su taba yin daidai ba don wanda ya imani da Allah sakamakon shi kyakkyawan sakamako ne wanda ya kafirce wa Allah yana da mummunan sakamako haka nan wala zulumat haka nan dubbai akai jam'in duhu din saboda duhu akwai duhu na bid'a akwai duhu na shirka akwai duhu na kafirci amma hakan sai aka ce wala nur domin gaskiya ɗaya ce ita gaskiya kwaya ɗaya ce sai sa magana mafi inganci suka ce gaskiya ba ta lallaba gaskiya ta lallaba a ce ga wannan yana abu wancan ma yana abu kuma abuwan kishiyar juna kuma a ce kowanne daidai ne ba yiwuwa sai dai ana iya samun gaskiyar ta lallaba tsakanin mutane me muke nufi ma'ana a ce a bangare kaza suwane ne daidai a bangare kaza suwane ne daidai kun ga nan ba gaskiyar bace ta rarrabu ma'ana abu ne daban-daban amma abu daya a ce kuma daidai yanzu a ce mai yin sallah da wanda baya sallah kuma a ce kowa daidai yake ba zai yi ba har ma a ijtihadi a babin fatawa ijtihadi wani malami ya ce kaza jaiz halal ne a yi wani malami ya ce makaruhi ne a yi to dole gaskiya tana gurin daya ba yadda za a ce duk wani magana da ka dauka daidai ne ba zai zama haka ba sai dai idan mutum ya kasa tantance dalilan da suka fi karfi to wannan yana faruwa malami ya zo mas'ala ya ga wancan ya ka dalili wannan ya ka dalili ya buga ya karanta ya rasa yadda zai tarjihin wani to anan sai ya ce to shi yana ganin duk fahimtar da aka dauka ba laifi amma fa a gurin Allah ɗaya ce daidai shi a gurin shi ne bai iya ganewa amma a gurin Allah akwai wanda yake daidai sai dai shi anan Allah ba zai kama shi ba koda bai dace da daidai ba domin mai ya ijtihadi shi koda da a ce ma dalilan ya kalla ya ce na fi nutsuwa da dalilan suwa ne dan haka in an yi ba laifi kuma ayi sa'a ko ayi rashin sa'a ba wannan ne daidai ba to a gurin Allah in dai ya ijtihadi kuma ya cancanta yayi to Allah ba zai kama shi ba amma dai a gurin Allah gaskiya ɗaya ce shi yasa za ka gane kuskuren masu kafa hujja da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na Bani Qurayza hadisin da aka dawo daga yaki manzo Allah ya fito cewa sahabbai la yusalli yanna ahadun minkum al'asra illa fi Bani Qurayza kada wanda ya sallar al'asr sai a gurin Bani Qurayza gurin Yahudan Bani Qurayza
da manzo Allah ya faɗa ka sahabbai suka tashi suka kama hanya suna sauri tunda lokacin azhar din ta la'asar din ta taho sai lokacin da asar yayi ba su kai ba sai wasu suka ce zamu tsaya mu sallah mu fahimtar mu wancan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallama umarni ne na mi sauri shine yace mana kada wanda yayi la'asar sai abani kuraiba dan haka mu zamu tsaya mu sallah sannan mu ci gaba da tafiya ɗaya bangaren suka ce a mu fahimta mu wannan nassin da manzo Allah ya faɗa mana ala zahirihi ba za mu yi la'asar din ba sai bani kuraiza dan haka waɗannan suka tsaya suke sallah waɗancan suka wuce da manzo Allah yazo aka bashi labari falam yu'annif ihda at-ta'ifatayn manzo Allah bai zargi ɗaya daga cikin su ba sai yin shiru to sai su bayyana cewa ana nufin duka sun yi daidai a abinda ake so a nuna maka me yasa manzo Allah bai zargi kowa a ciki ba domin kowa ijtihadi ne kuma ya halatta ijtihadi waɗannan da suka yi sallah akan hanya sun yi ijtihadi na fahimtar magana Annabi ai sauri kuma suna da damar su irin wannan fahimtar tunda magana za ta iya daukan wannan wanda kuma suka ce sai sun je bani Quraiza su ma fahimta suka yi suka bi zahirin nafsi to sai manzo Allah bai kyaru kowa a cikin su ba amma kamar Ibn al-Qayyim yana cewa in ka duba wanda suka tsaya suke sallah suka ci gaba da tafiya su ne suke daidai dan me dan su sun yi amfani da nasoshi guda biyu sun kalle nasoshin da suke magana sallah kan lokaci inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta aqimi as-salata li duluki ash-shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'ana al-fajr inna qur'ana al-fajr kana mashhuda wadannan nasoshi da suka nuna sallah tana da lokaci sun yi amfani da su kuma sun yi amfani da maganar Annabi ta ai saurin sai yace to idan da zaka ce waye bi dacewa da nassin shin shari'a sai mu ce waɗannan da'ifan ne domin malame na cewa idan nassi biyu suka zo to me mukan ka jefar da ɗaya kai amfani da ɗaya in zaka iya kai amfani da biyun gaba ɗaya ihmalun nassaini khairun min ihmali ihada ihdahuma aiki da nassi guda biyu yafi kan kai guda ɗaya dan haka ba yadda za a yi gaskiya ta rarrabu ya zama abinda wancan yake da wannan yake amma sun yi kishin juna kuma a ce kowanne gaskiya ne gaskiya tana kan guri ɗaya sai dai masu ijtihadi malamai za su yi ta kokarin gano ta suna iya saba wannan ne aka samu sabanin malamai a mazhabobi a ce mazhabar wani ya ce kaza mazhabar wani ya ce kaza akwai dalilai da suke ka ai wannan ko ta yi yanzu kamar fatawar da muka amsa ta wanda yaje iyali tana al'ada kun ga muka ce jamhurin malamai tunda kan Hanafiya Shafi'iyya Malikiyya sun ce ba komai akan shi amma Hanabila suka ce a zai yi kafara saboda hadisin Abdullahi dan Abbas to me ya ja wannan sabanin tayi waɗancan jamhur wannan hadisi bai je musu ba tayi kuma ya je musu a hanya mai rauni suna ganin hadisi ne mai rauni dan haka ba su fatawa da shi ba tayi kuma san masa wata fahimta ko umarnin ba na wajibi ba akwai dalilai da dama da yakan sa ai sabanin malamai ba wai haka kurin suke saba wa junan su ba musamman malamai a immatul huda malamai na shari'a malamai magabata wannan yasa kullun suke wasici cewa in an ga sabanin su abai abin da yake da dalili Ibn Taymiyyah yana da littafi mai kyau mai dadin karantawa Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam dauke zargi akan malamai manya manya na addini kada ka zarge su dan kaga sun saba kan wani abu ba wai san rai bane da san zuciya sa ta saba akwai dalili dalilan kuma yake ambato suna nan da yawa akwai dalili na fahimta wanda yace na fahimci nassin kaza saboda kaza wanda yace na fahimci kaza saboda kaza to irin wannan gaskiyar da yake na guri daya sai dai wanda yake kokarin ya gane ta kuma ya kauce mata Allah ba zai kama shi ba wanda kuma yake kokarin gane ta kuma ya dace sai ya samu lada riki bi kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama dan haka Allah ya ce mana mai gani ba zai daidai da wanda yake makaho ba walal zulumat haka nan dubbai na bata walal nur da kuma haske anan az-zulumat shine kafirci da hasken imani ba za su yi daidai ba musulunci da kafirci ba za su yi daidai ba walal zil haka nan inuwa walal harur da kuma zafin rana inuwa anan suka ce kama aljanna kun san aljanna akwai inuwa kamar yadda Allah ya faɗa tana da inuwa inuwarta wadda take dawwamiya wadda ba ta yankewa to wannan aljanna kenan harur kuma zafin rana to ba za su yi daidai ba ba yadda za a ce daidai suke wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat matattu da rayayyu ba za su yi daidai ba Ibn Kathir yace fal mu'minu shi mu'mini basirun sami'un fi nurin yamshi, shi mu'mini mai gani ne mai ji ne kuma ya cikin haske yake tafiya. Ala siratin mustaqim fi dunya wal akhirah, yana kan tabarki mai kake duniya da lahira. Hatta yastaqirra bihi alhalu fi jannatin zati zilali wal uyun, haka zai ta tafiya cikin haske kan tabarki madaidaici har ya tike zuwa cikin aljanna ma'abociyar inuwa da idanuwar ruwa da ƙoramu. Wal kafiru, kafiri a'ma makahu ne, wa asam kuma kurmani. Fi zulumatin yamshi, cikin duhu yake tafiya. La khuruja lahu minha, ba zai fita daga wannan duhu ba. Bal huwa yatihu fi ghayyihi, zai takfa gambiya cikin batansa. Wa dalalihi, cikin batansa fi dunya wal akhirah, duniya da lahira. Yace hatta yufdi bihi zalika ila al harur, har hakan ya kai shi cikin wuta kona. Wa samum wal hamim, ya fada cikin zafin kona da zafin rana da zafin wuta da ruwan zafi. Allah ya ce wa zillim min yahmum, la baridin wala karim, ita ce inuwar da yan wuta za su shiga, inuwa ce amma ta zafi. Allah ya ce la baridin, ba ta da sanyi wala karim, ba kuma wani karamci ko girma a cikinta. Da haka wannan aya, waɗannan ayoyi da Allah ya jiro, hujja ce ta zahiri da ke nuna maka bambancin musulunci da kafirci, bambancin mumini da kafiri. Sai Allah ya ce inna Allah, yadda lamarin yake, hakika Allah yusmi'u, yana jiyar da man ya sha'u wanda ya ga dama. Jiyarwa ana abin da ake nufi jiyarwa ta karɓa, ai mai wa'azin ya karɓa. Domin as-sam'u bini, as-sama bini, akwai as-sama ji, mujarradin ji, akwai kuma ji na karɓa, ma'ana mutum ya ji ya karɓa. Da haka idan ka kira mutum bai karɓi da'awar ba, sai ka ce haza la yasma'u ni, wannan baya jina, kana nufin baya karɓa abin da nazo da shi. In ka kira mutum ya karɓi da'awar ka, sai ka ce haza sami'a ni, wannan ya ji ni. Shine malamin ka ce fassara sami'a Allahu liman hamidahu, ba wai Allah ya ji wanda ya gode masa ba ji kurin, a Allah ya karɓa, ya amsa wanda ya gode masa. To dan haka anan shine inna Allah yusmi'u man yasha, Allah yana jiyar da wanda ya ga dama ji na karɓa. Wama anta bi musmi'in man fil qubur, kai ya rasulullah, baka iya jiyar da wanda ke cikin kabari, ba'ana ana nufin kafirin da Allah bai rubuta mai shari'a ba, daidai yake da mataccen da ke cikin kabari. Yadda na cikin kabari zaka kira baka isa ka jiyar da shi ba, haka wannan kafirin ba zai ji ba. Wannan yana cikin dalilai da malamai suke cewa wanda yake cikin kabari baya ji, sai idan Allah ya ga dama sai ya jiyar da shi, amma asali baya ji. Al-aslu man kana fil qabri la yasma, baya ji, amma in Allah ya ga dama sai ya jiyar da shi, kamar yadda ya jiyar da waɗannan kafirai da aka binne da aka sanya aka jefa cikin rijiya a yakin Badar. Allah ya ga dama ya jiyar da su. Shine a lokacin manzo Allah yake cewa sayyidina Umar, kai a yanzu ma anta al'ana bi asma minhum mimma aqul, kai yanzu baka fi su jin abin da nake faɗa ba. Sai a riwaya yace Allah ya raya su dan su ji, kamar da hadisi ya tabbatar wanda aka je aka binne a makabarta, yayin da aka binne shi ana tafiya, wa innahu la yasma'a qara'a ni'alihim, yana jin karan takalman wanda suka kawo shi. Kun ga Allah ya jaddada shi, to kuma Allah ya ga dama sai kuma ya dauke jin, da haka yana ji idan Allah ya ga dama. Wannan shine magana rajiha. Akwai wanda suke cewa na cikin kabari baya ji, matacce baya ji, in mutum ya mutu baya ji gaba daya. Akwai masu cewa in mutum ya mutu yana ji. To magana tsakatsaki ita binin jayi. Allah yana jiyar da wanda ya ga dama, inda dalili sai Allah ya jiyar. In Allah ya so ya sanya wa mumini farin ciki bayan ya mutu, sai wani abin alheri ya faru a gidansa, in Allah yana so sai ya jiyar da shi, sai ya ji. Shine wani sa'in za ka iya mafarki a ga wanda ya mutu yana farin ciki, ce ka gaya wa ni ina jin daɗin abin da yake yi, Allah ya jiyar da shi. In kuma Allah bai ga dama ba, zai jiyar da shi ba. Waɗanda suka mutu Allah ya ga dama, sai a ba su labarin ma'anan duniya, wane yayi kaza, wane yayi kaza, wane yayi kaza. In kuma Allah bai ga dama ba, za su ji ba, duk ya takaita daga abinda Allah ya so. Da haka ita rayuwar barzakhu rayuwa ce da Allah ne kaɗai san hakikaninta, sai abinda nafsi ya tabbatar. Wanda nafsi bai tabbatar ba za ka iya faɗa ba, sai dai kamar yadda hadisi ya nuna, yanzu ba wahayi amma akwai mubashirat, mubashirat daga ciki akwai ar-ru'ya mabarki da mumini zai yi ko ai masa Allah ya ga dama zaka je aikin haji sai wani ya kwanta sai yi mabarki sai zo ce wani jiya na ganka kana dawafi a Ka'aba kaga ya ga nan maka kuma sai abin ya zama haka tunda a cikin mutane akwai waɗanda Allah yana nuna musu abubuwan da za su faru inda yayi mafarki yace na ga kaza to da izinin Allah za ga abin ya faru to wannan bishara ce tunda ba wahayi sai Allah yake in ka yadda bayinsa ta wannan hanyar bayinsa to wanda ya mutu akai kyakkyawan mafarki a kan shi a ganshi cikin ni'ima kuma wanda ya mafarki ya zama mutum ne mai gaskiya mutum ne mai addini to alamar bishara ce yana cikin ni'ima din idan mutum ya mutu akai mummunan mafarki a kan shi kuma wanda ya mummunan mafarkin mutum ne na kwarai mai addini mai gaskiya to bishara ta cewa akwai tsoro dangane tare da shi amma wannan bai isa kuma mai hukunci ba mace ai wani dan aljanna ne kowa na dan wuta ne wannan kuma bai isa mai wannan hukuncin ba yankiya mutum da wuta ko aljanna in ba nasi to sai dai ka tsaya kai baka yankiya mutum wuta ko aljanna sai inda nasi wanda nasi ya yanke mai wanda ya mutu yana kafiri kun ga nasi ne yake mai haka an san shi kafiri ne ya mutu yana kafirin shi manzo Allah ya ce in kun wuce ta makabartar kafirai in ka wuce ta kabarin kafirai kai musu bishara da wuta yadda in ka zo wuciya ta makabartar mu'mini za ka yi musu addu'a in ka je wuciya ta kafirai kai musu bishara da wuta wannan yasa ba a so a binne musulmi a makabartar kafirai dan zai dinga samu wannan bishara din kuma bai cancanta a binne shi ba dan mamaci yana iya cutuwa da irin abin da rayi yake cutuwa da shi shi yasa aka ce a kiyaye alfarman mamaci kada a tozarta shi kada a wulakanta shi kada a bayyana al'aurar shi ga mutane tunda yana da rai ba zai so ba kun ga masu zuwa zuba shara makabarta suna yin laifi suna yin abin da ba daidai ba yadda mutum yana rayuwa ba zai bari gidan shi ka zuba mai shara ba ba daidai bane ka je makabarta ka zuba shara ko wanda suke zuwa su kunna wuta duk ba daidai bane domin suna da alfarma waɗannan batattu manzo Allah ya ce kada ka zauna kan kabari kada ka taka kabari duk ayi wannan ne da annabawa suna da alfarma suna da kima to in Allah ya ga dama sai su ji in Allah bai ga dama ba kuma ba za su ji ba sai Allah ya ce in anta anan ana nace aikin manzo Allah shine annizara in anta illa nazir kai mai gargadi kai gargadi wanda Allah ya ga dama sai ya shirye da shi wanda kuma Allah bai ga dama ba to kai ba za ka iya shirye da shi ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha iya shiryar da manzon Allah yake yi ita ce shiriya ta bayani manzon Allah mai shiryarwa ne wace irin shiriya shiriya ta bayani ta fada ta fito da abu ga yadda yake amma shiriya ta karba mutum ya karbi to wannan Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama dan haka kada ka ce sai kai dole kowa sai ya shiryu a wannan a hannun Allah yake yadda ba za ka iya jiyar da wanda suke cikin kabari ba haka ba za ka iya jiyarwa ta karba ba ga wanda Allah bai rubuta mai shiriya ba ubangiji Allah ya datar da mu Allah kai mana gamjakatar abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zanna kuskure Allah ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا ولا منجا منك إلا إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.